baki mai yanka wuya. A yayin da Najeriya ke bikin cika shekaru 61 da samun yancin kai, za mu yi duba ne akan haihuwa da renon tsari da dokokin zaben kasar kawo yanzu. Jama'a assalamu alaikum. Hukumar zaben farko a tarihin Najeriya dai an kafa ta ne da sunan ECN a takaice tun a cikin zamanin Turawan mulkin mallaka a shekarar 1951, wadda ta gudanar da zaben farko a shekarar 1959 yayin shirye-shiryen gwamnatin Birtaniya na baiwa kasar yancin kai a shekarar 1960. Bayan samun yancin kai ne kuma gwamnatin sa Abubakar Tafawa Balewa ta kafa sabuwar hukumar zabe ta kasa da sunan FEC, wato FEC, a shekarar 1960, wadda ita kuma ta gudanar da zabukan shekarar 1964 da kuma 65. To sai dai an rusa ta biyo bayan juyin mulkin soji a shekarar 1966, wanda ya hambarar da gwamnatin sa Abubakar Tafawa Balewa, inda kuma soji suka ci gaba da mulkin kasar har ya zuwa shekarar 1978. Sa'ad da gwamnatin mulkin soji ta Olusegun Obasanjo ta kuduri aniyar mika mulki ga farar hula, inda ta kafa wata hukumar zabe da sunan FEDECO tare da sababbin dokoki da tsare-tsare, wanda kuma ta haifar da zaben shugabanni a jamhuriya ta biyu a karkashin shugabancin Alhaji Shehu Shagari. To sai dai ita ma FEDECO an rusa ta a shekarar 1987 sakamakon juyin mulkin soji. Gwamnatin Ibrahim Babangida ta tsara mai da mulki a hannun farar hula, wanda ya haifar da kafa wata hukumar zabe da sunan NEC, wadda ta gudanar da zaben 12 ga watan Yunin shekara ta 1993 da aka rusa. Bayan Janar Sani Abacha ya karbi mulki, shi ma ya rusa hukumar ta NEC, inda ya kafa sabuwar hukumar zabe da sunan NECON, wadda ta gudanar da zaben majalisun kananan hukumomi da 'yan majalisar dokoki na tarayya. To amma kuma ba kai ga rantsar da su ba, Allah ya yi wa Sani Abacha rasuwa a shekarar 1998. Janar Abdulsalami Abubakar ya gaji Abacha, to amma kuma ya rusa hukumar zabe ta NECON a shekara ta 1998, ya kuma kafa wata sabuwar hukuma tare da yin mata garan bawul a matsayin mai zaman kanta, wato INEC, sunan da har yanzu take a kai. Hukumar ta INEC ce da yake gudanar da zabe tun dawowar mulkin demokradiyya a shekarar 1999, lokaci mafi tsawo na mulkin demokradiyya a karkashin farar hula a tarihin Najeriya. To sai dai a cikin wannan lokacin, ko baya ga samun sauyi a sunan hukumar zaben, haka ma an sami sauye-sauye a dokoki da kuma tsarin zaben kasar, kamar yadda mai sharhi kan lamuran siyasa kuma masanin doka da kundin tsarin mulki Barista Mu'azu Liman Yabo ya yi bayani.
Akwai sauye-sauye tun daga zabe na farko. Don zabe na farko wanda mun ka faɗa aka yi karkashin ECN na jagorancin shi Professor Iyo Itaishua, an yi shi ne da wani tsari wanda ake ce ma Electoral College, kamar irin wanda America ka yi. Ana yin shi daga baya, dokoki na dawo aka canza shi, aka daina aiki da shi saboda matsalolin da ya haihosuwa jamhuriya ta farko. Baya ga haka kuma an samu bambanci na tsari zuwa ga sabbin dokoki, wanda ake samu lokacin da hukumomin zabe suna karkashin mulkin farar hula ba karkashin mulkin soja ba. Har zuwa yanzu da aka samu kururruka game da canza ko sauya dokokin zabe domin su tafiya da zamani, da aiki kuma da kurakurai waɗanda aka fahimta an samu, musamman lokacin shi marigayi shugaban ƙasa Umaru Yar'Adua ya kawo sauyi ko kuduri na sauyi waɗanda har yanzu ana nan ana so a maida su dokoki, domin babu su da kuma ba su zan dokoki ba. A wannan dalili ya naɗa shugabancin mai shari'a tsohon kuma babban alƙalin Najeriya, wannan Chief Justice Lawal Uwaisu. Kwamiti na Lawal Uwaisu na sake wa abinan hukumar zabe garan bawul da dokokinta, ya kawo kudurruka kamar wa'annan cewa a cire shugaban ƙasa da ya zama shine ke nada shugaban hukumar zabe a maida shi karkashin hukumar NJC, ma'ana hukumar da ka dauka alƙalle ta tarayya ta horar da su, ta ladattar da su, kuma ta kula da su. Kuduri na biyu kuma lokacin committee na law OS cewa a cire yanda ake kula da bata kuɗi, da yanda take ciro kuɗinta ta kashe ba tare da tana dangantaka da sashen zartarwa ba. Haka kuma an toda kudurin cewa aina ko hukumomin zabe na jihohi a yi musu gyara su zama karkashin hukumar zabe ta tarayya gaba daya, ba kamar wanda suke yanzu ba. Haka shi kuma babban abun da ma shi ke da amfani, dokokin kotu ka tabbatar da waye ci zabe, waye fadi zabe, ya tashi daga zama wanda ke karar an kada shi zabe kuma bai mai adalci, ba shi zai kawo hujjojin cewa an zalunce shi ba ko gali an kada shi. Ita aina hukumar zabe za a waiwayo gare ta ta bada dalilin da tace wannan bai ci zabe ba, sai kotu ta yi amfani da wannan ta bada hukunci, ma'ana ya kasance cewa kai wanda ke karar ai ma zalunci ga zabe ba kai za a kalubalanta ba, aina za a kalubalanta ta bada dalilin da ta sa ta ce wannan bai ci zabe ba, kai ka bada dalilin da ya sa ka ci zabe ba. Waɗannan ƙudurruka suna nan har yanzu ana ƙoƙarin su zama doka lokacin da shi kuma
wannan har yanzu ba su fara aiki ba,
amma dai suna nan har yanzu, yana ɗaya daga abin da aka son majalisa ta maida su doka, kamar wadda ta maida ta yi wa tsarin mulki gyara da dokokin zaɓe, ya kasance cewa yanzu INEC tana iya soke duk wata jam'iyya da ta gaba ta cancanci ta zama jam'iyya ba. Sai kuma shi wannan kaga wanda ke sama yanzu ya kawo wani yanayi na tattaunawa da masu dubin zabe na duniya da kuma su kansu jam'iyyu. Haka kuma ya kawo wani sauyi, wannan ba doka muka ce don bai da iko ya doka, ya kawo sauye-sauye bisa ga abin da doka ta bashi iko, ya kasance cewa kana iya kai rijista wani wuri, kai zabe wani wuri. Haka kuma ya kawo sauye-sauye na simultaneous accreditation, ma'ana yin tantancewa da jeho ƙuri'a wuri guda, wannan ya taimaka ma zaɓen Najeriya na inganta shi ƙwarai da gaske. Da mutane za su zo a tantance su sai su koma gida, sai wajen ƙarfe 2 su dawo, kila tun ƙarfe 9 kai an tantance ka, amma ba za a fara jeho ƙuri'a ba sai ƙarfe 1 ko 2, wani in yayi tantancewa ba zai dawo ba.
To sai dai har kawo yanzu masu nazari kan lamuran siyasa da zaɓe a Najeriya na ci gaba da suka kan dokoki da tsarin zaɓen ƙasar, da wasu lokuta suke ganin ba sa samar da shugabanni zaɓin al'umma. To ko hakan na nufin har yanzu sauye-sauyen ba su kai ga samar da ingantaccen tsarin zaɓe a ƙasar ba?
Wannan haka yake. Ai, in muka ɗauki misalin hukumomin zaɓe kawai na jihohi, mun ga abin da ke faruwa duk inda jam'iyyar APC take babu ko kansila da PDP za ta ci, duk inda jam'iyyar PDP take da gabna babu inda APC za ta ci ko kansila a ciki. Kaga babu misalin da ya kai wannan wanda ka nuna cewa duk sauye-sauyen da aka yi har yanzu dai akwai abubuwan da ba su zama doka ba, ko kuma har yanzu akan kuduri suke, waɗanda in ba su zama doka ba to maganar zaɓe shi inganta a Najeriya ba zai taɓa inganta ba. Babu misalin da ya kai mallakar su hukumomin zaɓe na jihohi zuwa ga barin su a jihohi tsakanin gwamnati da 'yan majalisar jiha, tunda sakamakon da yake bayarwa baya tabbatar da zaɓe ne wanda ke da inganci na sahihi, waɗanda an ba mutane dama ya kasance cewa suna iya jefa ƙuri'a, ƙuri'a ta yi tasiri, wanda ya ci shi ne ya ci, wanda bai ci ba kuma bai ci ba, saboda ba wani wanda a jiha shike da abin nan ƙarhi na baitul mali da kuma samun mallakar 'yan majalisar jiha kamar gwamna.
Yanzu haka dai ana ci gaba da kikikaka akan yunkurin yin wani muhimmin garan bawul ga dokar zaɓe da zai ba da damar tattarawa da aikewa da sakamakon zaɓe ta na'ura, lamarin da har yanzu ke haifar da takaddama a Majalisar Dokokin Najeriya.
Shi ne musamman na wannan ƙuduri da aka so a gyara na dokar zaɓe, shi ne sashe na 52. To amma ya kawo fitina tsakanin su sanatoci da 'yan majalisar tarayya, saboda sanatoci sun ɗauki nasu matsayi daban, 'yan majalisar tarayya sun ɗauki nasu matsayi daban. Amma dai yanzu abin da ake gabar da ake bisa gare ta, wadda aka so a warware, shi ne cewa a yi amfani da na'urorin zaɓe ta tunkuɗa sakamakon zaɓe.
A nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga barista Mu'azu Liman Yabo, masanin shari'a da kundin tsarin mulki. Jumbi Hamza shine ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.